This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alher Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanku da hatsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Hukumomin kasar Somalia sun ce ƴan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab sun kwace wasu birane guda biyu a kudancin kasar a jiya Asabar, bayan da sojojin kungiyar kasashen Afrika da ake cewa AMISOM a takaice sun janye daga biranen. Wannan al'amari ya faru ne kwanaki biyu bayan wani mummunan harin da ƴan yakin sa kai suka kai akan wani sansanin sojojin kungiyar kasashen Afrika da ya kashe sojojin Uganda da dama. Muƙaddashin gwamnan yankin Shabelle Abdi Fitah Abdullahi ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin kungiyar kasashen Afrika sun janye daga sansanin El Salindi, wani sansani mai muhimmanci da ke tazara kilomita 60 kudu da Mogadishu, babban birnin kasar. Haka kuma ya ce a ranar Juma'a sojojin AMISOM suka janye daga wani gari. Wani jami'in yankin ya ce rundunar AMISOM ta shaida mishi cewa ƴan yakin sa kai sun kutsa birnin ƴan sa'o'i bayan da jami'an tsaro sun janye daga birnin. Ya ce wasu mazauna garin sai suka fara arcewa, yayin da wasu kuma suke cikin ɗimuwa da tsoro a saboda fargaba cewa ƙila ƴan yakin sa kai su kashe farar hula. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka akan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar John Kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawar da ya yi da takwaran aikinsa na Rasha ta wayan tarho. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya fito fili ya bayyana cewa idan rahotannin da gaske ne, to wannan mataki babu abin da zai haifar illa ƙara rurrutar wutar rikicin Siriyan da zai zama sanadin ƙarin hasarar rayukan mutanen da basu san hawa ba, basu san sauka ba. Haka kuma matakin zai ƙara kwarara ƴan gudun hijira da barazanar yin arangama da ƙungiyoyin ƙawance na taron dangi waɗanda ba sa ƙaunar ƙungiyar ISIS da suke gudanar da hidimominsu a cikin Siriya. John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun yarda cewa za su ci gaba da tattauna rikicin Siriya wani lokaci a cikin wannan watan a birnin New York. Jaridar New York Times ta buga labarin cewa Rasha ta tura sojoji zuwa Siriya, kuma tana ɗaukan wasu matakai da Amurka ke tsoron cewa ƙila alama ce Rashan za ta faɗa da taimakon soja da domin goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad. A ranar Juma'a, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa tana baiwa sojojin Siriya horo da taimakon kayayyakin aiki sosai. Wannan furici shi ne tabbaci na farko da aka samu cewa da hannun Rasha a rikicin na Siriya. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, jiragen saman yaƙi na daular ƙasashen Laraba suka yi wa sansanonin ‘yan Houthi a ƙasar Yemen lugudan wuta, kwana ɗaya bayan da aka kashe sojoji 55 na rundunar sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a wani harin makami mai linzami da ‘yan tawaye suka kai. Kafofin asibiti a Sana'a, babban birnin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon ‘yan Houthin, sun ce an kashe kimanin farar hula 24 a birnin a sakamakon hare-haren da aka kai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ne ya ba da wannan labari, inda ya ambaci kamfanin dillancin labaran daular ƙasashen Larabawa da ake cewa WAM a takaice. An kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ne kwana ɗaya bayan da aka kashe sojojin Saudi Arabia guda 10. a sakamakon wani harin makami mai linzami da ya fada wajen adana alburusai a garin Marib, kimanin kilomita 120 gabas da Sana'a babban birnin kasar ta Yamal. Harin ya kuma kashe sojojin daular kasashen Laraba 45, kamar yadda kafofin yada labaran Saudi Arabia suka ba da rahoto a jiya Asabar. Wannan ne karan farko da aka tabbatar cewa Saudi Arabia ta tura sojojin kasa a can kasar Yamal din. Jiya Asabar, kasashen Austria da Jamus suka bude kan iyakokinsu domin dubbai yan gudun hijira cikin motocin safa da jiragen kasa da kuma waɗanda suke tafiya da kafa su samu sukunin tsallaka Austria din su ci gaba da tafiya har zuwa kasar Jamus. To amma duk da haka, shugaban yan sandan kasar Hungary ya ce hukumomi ba za su ƙara baiwa yan gudun hijira motocin safa da za su kai su kan iyakar kasar Austria ba. Ya ce wannan mataki ne da aka ɗauka na lokaci guda kuma ba za a ƙara maimaitawa ba. Kawunan kasashen ƙungiyar kasashen Turai ya rabu akan yadda za su tunkari kurarar 'yan gudun hijira. Babbar jami'ar da ke kula da harkokin kasashen waje na ƙungiyar kasashen Turai, Frederica Mogherini, ta yi kashedin cewa matsalar kurarowar 'yan gudun hijira ba matsala ce da za a ce za ta kau ba. A saboda haka, ta yi kira ga kasashen Turai da su ɗauki matakin haɗin kai na tunkarar wannan matsala yadda ya kamata. Shi kuma ministan harkokin wajen Austria, Sebastiana Kurz, cewa ya yi wannan matsala tamkar kira ne ga kasashen Turai da su san yadda za su magance rikicin 'yan gudun hijira mafi girma da aka taɓa gani tun yaƙin duniya na biyu. Jiya Asabar, jirage na ƙasa dankare da 'yan gudun hijira suka isa ƙasar Jamus bayan samun jinkirin kwanaki a tashar jiragen ƙasa ta Keleti a birnin Budapest na ƙasar Hungary.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga Sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Ana ku da muka yi nan wurin abinda muke son mu ji daga gare ne yasa babu karatu. Akwai cikin ku nan wanda ƴaƴan su private school suke zuwa. To dan me za kai matar ka za kai to ka kici ka sai da sada. Kana nihin bata iya bane ko kuwa baka ba ce wallahi idan muka fara wannan gyara ba wani headmaster zai kai dan shi private school.
Gwamnan jihar Katsina Malam Aminu Bello Masari kenan. Masu haro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Malam Aminu Bello Masari ya ce gwamnatin sa za ta hada karfi da tsangayar ilimi ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria domin horar da malaman jihar kokarinta na sake farfado da harkar ilimi a jihar ta Katsina. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a wata ganawa da yi da shugabannin makarantun firamare da ke jihar baki ɗaya, inda ya umarce su sake lale kan zargin riƙon sakainar kashi da suke wa aikinsu.
Ana ku da muka yi nan wurin abinda muke son mu ji daga gare ne yasa babu karatu. Akwai cikin ku nan wanda ƴaƴan su private school suke zuwa. To dan me za kai matar ka za kai to ka kici ka sai da sada. Kana nihin bata iya bane ko kuwa baka ba ce wallahi idan muka fara wannan gyara ba wani headmaster zai kai dan shi private school. Ba wani malamin makaranta da zai kai kan shi private school, kowa ya dawo makaranta. In ba dadi kai ma ka ci ba dadin. Ya zai ku gyara ne.
Gwamna Aminu Bello Masari ya hori malaman da su rike mutuncin aikin su domin haka ta cimma ruwa.
Ku yi da gaske, ku yi kamara, ku ainihin ba aikin naku mutunci da darajar shi, sannan mutane ne za su ba ku domin in ba ku ba shi wato bai da shi. Kuma ba za a ba ku. Har yanzu headmaster ne. Har yanzu malam malam. In bai ana respect ga aikin bawa zai ba shi respect. Abin da ko gani ba daidai ba ku faɗe shi. Wannan gwamnatin ba za ta kori mutum ko ta azabtar da shi don ya haɗu gaskiya. Ba za mu kai education secretary ba don ranar zaɓe ya saci ƙuri'a ya samu. Ba za mu kai shi domin ya ɗauki 'yan kasuwar APC ba. Ba za mu kai shi domin a yi amfani da shi a musguna a wani mutum don ba APC. Maganar da ta ilimi babu maganar bambancin siyasa ce. Dole ne ya zama tilas mu taso mu yaƙi wannan magana matsala ta lalacewa da taɓarɓarewar ilimi a jihar. Duk report ɗin da ake da shi game da ilimi musamman a nan North West bai da kyau.
Ya buƙaci ƙungiyar malamai ta jihar Katsina da su buɗe zaure domin tattauna matsalolin da ke addabar ilimi a jihar.
Ga permanent secretary na education ga chairman na NSFED a ƙaramin hukuma ko mutanen NUT kuna ji kamata yayi a buɗe wani zaure. Wajibi ne tsakanin shugabannin local government da ainihin shugabannin makarantun primary a tattauna da yake a jishin menene ya za a yi gyara wannan. Wannan shine zai gangaro ya zo har a yi consultative forum na jihar. Da wa'annan da suke nan za su kasance suna da wakilan da za su zo a taro da koke-koken su faɗi ci gaban da aka samu a sani kila ba za a fara ganin amfani shi ba sai bayan shekara biyar ko sannan wani abu yanda yake da tashin hankali wanda shi ne ku faɗe shi ba mun yawo kasan nan duk inda ka je primary school bayan an tashi aiki taga bude kofa inda ke da ƙarfin tagan ma ba a rubuta ballantana inda babu to ka ga makaranta ko ina abu ka ga yanzu misali in ka je nan ka bi na gogoro wannan makaranta za ka je ka tarar da mai bene zai ka duk tagogin in aka yi iska mai yawa iska za ta girgiza karfin masa ta balle shi duk wurin ta dauko za ta ke cikin ajin kun mai da makarantun ku ya zama wurin parking na masu motoci na unguwa wani ma motar ta lalace ya bata ana kun ko nan wurin akwai abin da za ku iya yi ku tsara mutuncin aikin nan makaranta ba parking space bane na mutanen unguwa
daga bisani gwamna Aminu Bello Masari ya hori malaman da kowa ya kyautata yanayin aiki da ke a makarantarsa domin kwalliya ta biya kudin sabulu
don Allah dan Allah kowa ya koma makarantar shi ga to shi me zai iya ya kyautata halin da mu kuma based on abinda chairman na education committee tace gwamnati za ta fi da program of action yadda za mu fuskanci abu ko mu tabbatar da cewa nan da dan wani lokaci an yi maganin mafi yawan abubuwan nan din da yasa na ce a ji tsoron Allah gwamnati ko ta karamin hukuma ko ta jiha ko ta tarayya ba ta iya sa kowane mutum dan sanda tare da shi ko kuma wani mai sabo tare da shi dole to in ba mu tsoron Allah ga mutum to abin ba zai yi ba
shugaban hukumar ilimin primary na bai daya a jihar ta Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya bayyana irin nau'in karatun da suke bukata domin daukar al'umma aiki
gaskiya ne mai girma gwamna a taron shi da headmasterci da ya kara kanda stadium yayi kira da za a dauki malamai so kuma malaman nan da ake maganar malamai so su kasance malaman ne menene malama masana malantar ko masu takardar malantar akwai NCE that is Nigerian Certificate in Education akwai BSCED akwai BAED wadannan su ne malamai ita ce takardar malanta da ake magana
akwai wasu kalamai da shi gwamna Aminu Bello Masare ya nuna cewa duk wanda za su dauka a matsayin sun ba shi mukamin siyasa daga daya ga watan tara zai mai da dan shi makarantu irin na gwamnati to wani sharhi zaka dangane da wannan bayani na shi gwamna
mai girma gwamna nan yayi gaskiya ana so a samu ingantaccen ilimi shi ko ingantaccen ilimi bai samuwa kai da kake karantarwa din a ce ka dauki dan ka kai shi makaranta kudi kenan kai baka yadda abin da kake karantarwa ba don haka shi yasa nake ga gwamna yayi kira da cewa kowa mai da dan shi ya koma ga makarantar gwamnati ba kaman ma mu malaman makaranta domin in muna gudunta kuma ita muke sarrafawa to ya za a ce muna sarrafa ta kuma diyanmu ba su a wannan wuri
shi kuwa shugaban kwamitin ilimi na musamman a jihar Katsina Dr. Badmasi Lawal Ciranci ya ce makarantun primary da ke jihar suna bukatar kujerun zama domin kawar da dalibai daukar darussa a ƙasa shugaban kungiyar malamai ta jihar Katsina Sawidi Hassan Dai ya yi alƙawarin zage damtse domin harkokin ilimi a jihar ta Katsina su ƙara samun bunƙasa Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
daga gwamnatin jihar Katsina sai kuma takwaran aikin sa na jihar Kaduna Malam Nasiru Erufai wanda yace gwamnatin sa ta kuduri aniyar daukar malamai kwararru domin koyar da darussan lissafi da kimiya da kuma sauran darussa kokarin da take yin sake farfado da ilmi a jihar amma da farko ga wasu malamai a jihar waɗanda suka tofa albarkacin bakin su dangane da wani shirin ƙasa da ƙasa na samar da ilmi ga kowa da aka yi na shekaru 25 da suka wuce a ƙasar Thailand ga abin da suka ga wa Iliya Kure
gaskiya Najeriya tana baya har yanzu akan wannan shiri na ilimi da duniya da aka yi ilimi ga kowa da kowa domin har yanzu ita wannan tsari da aka fito da ita dama an ce za a gama za a wannan shekarar 2015 ya kamata an riga an samu cimma buri na wannan shirin amma Najeriya har yanzu muna baya saboda wasu kalubale da muka samu sosai a cikin wannan kasa game da wannan shiri din.
Wane mataki ne Najeriya kamata ta dauka don ta cimma burin wannan shirin?
Matakan suna da dama. Amma a cikin matakan abubuwan da ya kamata a yi shine na daya malamai ƙarin gwiwa, ƙarin karfin gwiwa ga malamai da suke koyarwa. malaman sai an kara musu karfin gwiwa. Karfin gwiwa ta wajen yanayin aiki, sa yanayin aikin su ya zama yanayin aiki ne mai kyau. Baya ka kuma akwai karancin malamai. Za ga malami guda daya yana daukan yara sama da 150 a lokaci daya a cikin aji. Wannan ma yanayin bai dace da koyarwar da ake bukatan ba. Saboda haka ana bukatan karin hannuwa a cikin aikin malinta. Biye da wannan kuma ana bukatan karin gurin yin koyarwar, yana bukatan yanayi mai kyau. Saboda yara suna zama a cakude a guri daya, za ga yara sama da 100 a cikin aji guda daya. Wasu suna zama a ƙasa, wasu suna zama a sama kan taga saboda azuzuwan sun kasa. So gwamnati ya kamata, tunda yake suna cikin waɗanda suka sa hannu akan wancan shiri na farko, ya kamata a ƙara yawan azuzuwa da yake Najeriya, muna da al'umma da yawa a cikin wannan ƙasar. Ya kamata a ƙara yawan azuzuwa a makarantu, a bubbuɗe sababbin makarantu kuma, domin a samu yanayi mai kyau na koyarwa da kuma yin ita koyarwar da kanta.
Shi ma da yake bayani, Malam Timothy Ibrahim kiraye ga gwamnati da ta ƙara yawan malluma a makarantunta.
Dole sai an ƙara gina makarantu, a ƙara ajujuwa, sai a ƙara employing teachers, malamai ba? So in ganin wannan, ka gan student za su karu, duk abin da suna nema za su samu. In malamai sun yi yawa suna nan daidai ga akwai ajujuwa, ka san yawan ma wani lokacin an yi yawa ma aji ma yana hana su ma ba su iya gane abin da ake faɗi, ake malami ke koyawa, saboda surutun da za su dinga yin da junansu. Amma ba da ta an ƙara ajujuwa, an ƙara more teachers, ka san in sun zo sun karu din nan, za ga lecture ko za ga in ba su yawa din nan ba, ana musu teaching, za ga suna saurara.
Watakila gani yanayin da Najeriya ke ciki, isa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ɗan Rufai a cikin wata jawabi a kwanan baya ya ce gwamnatinsa za ta ɗau mataki na haɓaka harkar ilimi a jihar.
Mun ƙudiri aniyar ganin mun farfaɗo da makarantunmu ta hanyar fara gyare-gyaren makarantu tare da samar da kujeru na gari da ruwan sha da makewayi da sauran abubuwan bukata a makarantunmu. Kuma za mu horar da malamanmu domin toshe giɓin da ake samu a tsakanin malamai. Muna tabbatar muku cewar gwamnatinmu za ta ƙara ɗaukar malamai aiki a ɓangaren darussan lissafi da Turanci da kuma kimiyya da fasaha. Wannan wani mataki ne na ƙara samar da ingantaccen ilimi har zuwa ƙaramar makarantar sakandare, wanda mun yi alƙawari kowane ɗan jihar Kaduna zai je shekara tara karatu ba tare da ya biya ko sisi ba.
Duk da haka, Malam Timothy ya ce iyaye na da rawar da za su taka wajen tabbatar da ingancin ilimin 'ya'yansu.
So make sure cewa yaran suna zuwa makaranta da proper time. First thing, the service in touch, sun gama homework dinsu before time na assembly, sun riga suna nan school. Kuma yaran sun dawo, su make sure sun bi da su, sun duba sun ga me aka koya musu. In akwai assignment, su taimake su, su yi kamun su je su yi wasa, kamun sai can kamun su yi barci, kuma dan kira su, kuma maybe in ba ya samu an yi assignment din an duba takardar da rana ba, sai kamun su yi barci dai, sai musu wannan sai su kwanta su barci.
Shirin ilimi ga kowa shiri ne da ke bukatar dukkan 'yan ƙasa su shiga a dama da su. Akwai bukatar dukkan 'yan Najeriya su ba da gudummawa wajen tabbatar da nasarar wannan shirin. Iliya Kure, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
Makon jiya mun yi muku alƙawarin kawo muku amsar tambayar da muka yi wa mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal dangane da yadda ilimin ɗiyamace ke a jihar. Sanin cewa al'amarin yana da matsaloli a ƙasar Hausa.
Wato kamar jihohin Hausa a dace ana kyamar ilimin ɗiyamata. Amma ga yanzu mutanenmu sun gano suna sa su makaranta. Farko can da suka koma da ta gama firamare, an dawo da za ka da sakandare, yanzu karfa da muke kai ya kasance cewa an samu ɗiyamata. Har waɗanda yake za su zama likitoci, za su zama manyan ma'aikata, domin ganin irin amana da ke gare su. Kuma muna ƙoƙarin ta hanyar malamanmu, limamanmu, mu wayar da kan al'umma cewa Asma'u ya Shehu Dan Fodiyo babban malama ce mai makarantar da anka kira ta ma kamar university. Saboda haka a shekin ɗiya mata jagorori ne wajen ɓangaren ilimi. Haka irin manyan malamai na farko can da akwai mata da yawa, irin su Fatimatul Makkiya, irin su Zainabul Ghazali, irin duk manyan malamai na addini mata wanda ke akwai. Sannan kuma akwai abin kunya yau mutum ya kai matarsa a asibiti ya kasance cewa namiji zai diba ta zai gano cewa shikenan in ya bar kiyaye yayi hakuri ta samu ilimi din nan ya za ta koma ta diba matan shi kuma ta diba matan wasu to wannan gurgurdo yanzu abun ya fara samun karbuwa a bangarorin mu alhamdulillah ko muna nan muna iya kare mu ko kwanan nan muna kokarin mu ga cewa mun tura wasu iya mata 20 domin su je su yi karatun likitanci a kasar Sudan wanda yake kuma haka akwai daliban mu dake karatu a wasu jami'o'i na cikin Najeriya kamar irin wanda ke Al-Hikma dake Ilorin ko Crescent dake Abeokuta wanda yake sakin da ya wuce ma wanda su ji zamfara ta biya kudaden su domin su je su ci gaba da irin wannan karatu da suka yi na likitanci ne na computer ne da sauran ilimin kimiyya wanda ke daga cikin su mata ne wanda muke fatar su dawo su taimaka ma al'umma amma na sa akwai maza daga cikin su amma matan muke ta kokarin mu karfafa mu ga cewa sun zama wani abu insha Allah
yanzu kuma sai jihar Kebbi inda committee da hukumar ilimi bai dai ta jihar da asusun tallafa yara ta majalisar dinkin duniya wato UNICEF suka kafa domin wayar da kan jama'an jihar game da fa'idar da take tattare da shigar da yara daga shekaru 3 cikin makarantun share fagen shiga makarantun primary ya kammala zagaye jihar baki daya domin fadakarwa Shugaban kwamitin Malam Ayuba da bai ya zanta da wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad.
Tunda policy ce ya kamata kowani primary school tana da pre-primary classes. Amma sai ya zama cewa ba haka ne a nan jihar. Saboda rashin wayewa kuma da rashin sanin mahimmancin ilimin kananan yara. Sai ya zama cewa cikin makarantu 1758 guda 251 ke da pre-primary doka kuma ta ce kowani primary ya kamata tana da pre-primary saboda haka sai an wayar da kan mutane iyayen yara su san cewa ga policy na gwamnati sannan mahimmancin wannan shi zai sa bayan sun san mahimmancin shi shine zai sa su kawo yara su abun ga su kawo yara nan su ci gaba da zuwa pre-primary school.
Kumance ko yi musu tanadin wayannan kayayyakin gudanar da wannan aji?
Ai shi yasa kika ga mun hito bayan mun wayar da kayan iyaye sannan akwai local government ciki wanda ita hakkinta ne ta bada ilimin primary school. Wani gudunmuwa za ta iya bayarwa? Shi ya kawo mu nan. Wani gudunmuwa SBMC za su iya bayarwa? Sannan mu kuma ga gwamnatin ci ga gudunmuwan da muke bayarwa sannan kuma muna neman shawara daga su SBMC ne daga hakimai daga local government shine makasudin zuwa mun
da yake bayani daya daga cikin shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makaranta ta karamar hukumar mulki ta Kalgo Malam Abubakar Shu'aibu Kalgo yace
gashi wannan abin da aka kago na yanzu cewa a rinka daukar yara yan kanana ana cusa su a cikin makarantun ne ita wannan abu ne mai kyau saboda zai jawo ra'ayin yaro tun shina karami akalla shekara 5-6 to hankalin shi ya riga ya zama yana ganin wane kullu yana zuwa makaranta yana zuwa shawa sai uwa ta rike shi ko ba ya hana mai zuwa to a wannan sashi yanzu da aka dawo da shi to ina ganin in ya kasance ku uwaye muka amince muna ba da yaran nan kanana ana zaune da su makaranta anan za a rage lalura a cikin gida ga uwaye mata especially da suke su aka bari gida su tawha ma da su kai wani bari kai wance bari so idan ya uwaye yana bace su anan za su yi aiki biyu na farko dai wayon su zai karu me yasa suna haduwa da ƴan uwan su suna hulɗa tare da su sannan ana karantar da su misali ABCD suna karatu kamar waka to wannan yana bada sha'awa don haka kamin su kai ga shekara state misalin shekara 6 ko 6 da rabi to idan sun kashi an kace a tura su primary school za su shiga da muna malamin da annan shi kuma zai ji dadin tahiyar da aiki tare da su saboda mi saboda ba su da makara sun saba da wahalar zuwa komai ruwa komai iska suna zuwa kuma uwayen su sun riga sun bada mu uwaye za mu yi kokari mu saka musu iyan su san ko da yau suna can tare da su don haka da an ce yaron mu ya shiga primary 1 a shikenan mu sai ya kare wurin reno
to ka san dai aiki bai gudana sai da kayan aiki
to anan kuma ina neman hukuma in mun tsaya mu uwaye muka ba da yaran mu to da ko hukuma to ta shigo ta taimaka mana da kayan da za mu aiki da yaran nan na farko da yake ba zama suke ba a taimaka mana da tabarmi tunda ba kujeru suke hawa ba. Sannan a kawo mana ƴan kayayyaki na wasanni, irin su lilo, irin su kwallo, irin su taya, irin su da sauran ƴan abubuwa na wasanni. Ko irin majigin gada nake gani wasu primary school ana sawa, a kawo mana su. Wannan duka yana kawo interest ga yaro ko da yaushe da wani ya tashi baya bari ne. Ba haka uwaye, ina kiran hankalinku cewa mu bada yaranmu. Kuma ina gani a gani na wannan abin, in muka sake yayi nisa, to wata rana mun tuna so in saro ne primary headmaster ce bai da ba.
Ita ma Halima Ibrahim ta VVF Center dake birnin Kebbi, kuma member ta committee ga shawara da ta ba iyayen yara.
Ilimin yara har da diyamace da kukan ka abin mu baya cikin da ilimi na diyamace da amfanin shi zuwa gare mu ko mu uwaye da abin da ya amfana mu diya ko a dakinta. Saboda ba za a ba mu baya ba don muna da rana ko a wurin diyanmu. Yaro ya je makaranta ya dawo, abinda uwa ba ta sani bikin gaba ta kara ma diya ba. Ta dai san ta azatire kawai ta tahida talata, amma ta je a shekara uku ko shekara daya an sa ta nursery. Ke kin fita wurin aiki kin da kina da danta din zaki ba suwa ga yarinya ta karu wani abu. Sannan ba a ci wai uwa shikenan daga iyakar ta primary ta kare ba. Ana iya bata je har college, ba lalai iyaka a ce ta primary aure daya za a yi mata, a'a. Tana iya ta je college, tana iya ta je COE, tana iya ta je ko school of nursing. Don hilayen mu ne mu mata ba lalai sai an tsaya cewa a wai diya ta je university mita an ko university bai baci, tana da wurin amfani ko a teaching tana aita karantar su wanda yara ko a college ko a primary school duk zai amfani gare mu. Mu uwaye mata, ka je asibiti babu nurses, ka je wurin doctors field babu doctors mace, ba doctor ya mace. Sai ka wayi sahiya ka je labor room namiji zai conducting ɗinka. To kayin ki ce kin ga nurse ma guda ɗaya nan, na biyu zai ga zaki ga namiji ne bisa kanki. To ke ga abun bai alfano ba gare mu mun musulmi. Kai ilimi yana da amfani ko a addinin musulunci. Dan Allah mu tashi tsaye mu sa ɗiyan mu mata makaranta.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu haro da wannan rahoto daga jihar Kebbi, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa na wannan mako. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kiba Hero da Yodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Hukumomin ƙasar Somalia sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab sun kwace wasu birane guda biyu a kudancin ƙasar a jiya Asabar, bayan da sojojin ƙungiyar ƙasashen Afrika da ake cewa AMISOM a taƙaice sun janye daga biranen. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka a kan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar John Kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawa da ya yi da takuran aikinsa na Rasha ta wayan tarho. Jiya Asabar ne kuma jiragen sama yakin dolar ƙasashen Laraba suka yi wa sansanonin 'yan Houthi a ƙasar Yemen lugudan wuta, kwana ɗaya bayan da aka kashe sojoji 55 na rundunar sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a wani harin makami mai linzami da 'yan tawaye suka kai.
To madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kiba Hero Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.